بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على رسول الله. ثم أما بعد، الجيلات أبو عبد الرزاق إسلامي كسيت تكي فرنسي كن كامو كوانا كسيت وانما أبو بكر محمد مختار كي غباتر دشي أما صلى چند كي نيفا لاين كدونا ستريت يولا نوت أدام أوستد نيجيريا إن شاء الله ونشيني كسيت نا قوم شادا دقا فرقو اللي تافين عقيدة الطهوية نا إمام الطهوي kuma da ikon Allah za a iya samun sauran karatuttuka na wasu maluma daban-daban. Muna fatan Allah ya bada ikon sauraro na basira yau Lahadi 5 ga watan 7 shekara ta 2009 miladiya, wanda ta yi daidai da 13 ga watan Rajab shekara ta 1430. فليتفضل مشكور.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زام تاشي عند إمام الطهاوي كسوى ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نكفر أحدا بازا مكافر تمتون ديبا من أهل القبلة ما تكلم القبلة في صلة بذنب بسبب ولي ذنوبي دي أيكتا ما لم يستحله ما تقام بحالة تاشبا إن دي يا أيكتا يا سن حرامني يا أيكتا تبلا متيا كافرتوا. Amma idan ya halatta ya ce halal ne, to wannan ya wuce gona da iri, ya yi wa Allah subhanahu wa ta'ala shishigi, saboda haka ya kafurta da wannan. Wannan shi ne bambancin ka aikata laifi ka san haramun ne, da kuma laifi ka aikata shi tare da halatta shi. Idan mutum ya halatta haramun kuma ya aikata, to laifuka guda biyu ne. Farko Ubangiji Ta'ala ya yi hukunci wannan abu haramun ne, sannan shi kuma ya nuna ya isa sai ya ce halal ne, sannan kuma ya je ya aikata. To ko bai aikata ba, hakan inda ya fi aikata wanda ya fi, saboda haka zai kafurta da wannan. Amma wanda ya aikata laifi ba tare da ya halatta shi ba, wannan laifinsa bai kai ya fita daga addinin musulunci ba, yana nan a musulminsa. Saboda haka mutum ya ji tsoron halatta abu ko haramta shi, ba za ka ce wannan halal bane ko wannan haramun bane sai kana da dalili daga Alƙur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wala taqulu bima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allah alkadhib innal ladhina yaftaruna ala Allah alkadhiba la yuflihun. To da karka ce wannan halal wannan haramun, don ka kirkiri ƙarya ka dangantawa Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wanda ya kirkiri ƙarya ya dangantawa Allah, wannan ba zai samu rabo ba idan an yi tashi harbiya. To da haka malamai duk sun yi ittifaki, sun yi ijma'i, idan mutum ya yi inkarin abin da aka sani a addini daruratan, an san ga hukuncinsa, shi kuma ya yi inkarin hukuncin wannan abun, ya kafurta. Shine inkaru ma ulima min addini bidarura, ba buƙatar dalili, ba buƙatar nazari, kowa ya san haramun ne ko kowa ya san halal ne ko kowa ya san wajibi ne, shi kuma sai zo ya ce ba haka ba ne, domin ya yi wayo ya aikata abin ko ya bar abin. Misali, shan giya haramun ne, ba buƙatar nafsi ka kafa mutum dalili, ba wanda bai sani ba. Idan mutum ya ce halal ne ko bai sha giya ba, ya kafurta, ya fita daga addinin musulunci. Gara wanda ya je ya sha ya san haramun ne, ya fi sauƙi laifinsa, don laifinsa bai fidda shi daga addinin musulunci ba. Haka nan su zina da kisan kai, duka wannan an sani bidarura cewa haramun ne. Haka nan idan ka haramta abin da yake halal, wanda kowa ya san halal ne, baya buƙatar tunani da dogon nazari da neman dalili. Kamar shan ruwa, mutum ya ce haramun ne, ko cin tuwo, ko shan kunu, ko cin gurasa, ko kosai, idan mutum ya haramta ko cin naman akuya ko kaza ba wanda bai san cewa halal bane sai mutum yace haramun ne wannan yayi wa Allah subhanahu wa ta'ala ya san al'amarin sa ya fita daga addinin musulunci da wani haka nan mutumin da yake inkarin abin da yake wajibi ne kamar sallah azumi zakka aikin haji bin iyaye kyautatawa iyaye sai yace ba dole bane yayi inkarin wannan to shi ma ya fita daga addinin musulunci saboda haka kenan duk wayon da zaka yi ka halatta haramun to ya fi hadari akan a ce ka aikata haramun din gara wanda ya aikata dai mutum baya kafurta da aikata laifi in dai ba shirka bane amma yana kafurta da halatta haramun ko haramta halal ko abu na wajibi ka ce ba wajibi bane in dai kowa ya riga ya sani ba wata matsala ne koyayya sai lalle malamai ne suke sanin ta ba idan mutum ya kafa daga addinin musulunci ke sa ubangiji ta'ala yace ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam nasara sun riki malaman su da masu ibadan su abubuwan bauta da annabi isa alaihi salam ajib bin hatim at-ta'i manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta masa wannan aya shi bai yahudi ne ya musulunta sai ce manzon allah sallallahu alaihi wasallam lasna na'buduhum ba ma bauta wa malamin mu famu ba ma bauta wa malamin mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaysa yuhilluna lakum ma harrama allah fatuhillunahu wa yuharrimuna lakum ma ahalla allah fatuharrimunahu qala bala faqala tilka ibadatuhum yace ba sun kasance suna halatta muku abinda Allah ya haramta ba kuma sai ku halatta haramun ne abun sai su ce muku halal ne sai ku ce eh halal ne ku yadda cewa halal ne suna haramta muku abinda ubangiji ta Allah ya halatta sai ku ce haramun ne ko haramta shi ba haka kuke ba suka ce sai ce haka ne sai ce fakilka ibadatuhum wannan shi ne bautan nasu kenan kaga ba suna umurtan ku da haramun kuna aikata ba wannan ba shirka bane a suna halatta haramun kuma ku bi su akan cewa halal din ne suna haramta halal ku bi su akan cewa haram ne saboda haka in dai za su canja hukuncin Allah ku yadda akan haka ne shikenan kuna bauta musu abinda yake kuma shirka ne kaga wannan shi yafi hadari akan me akan aikata laifi sannan kuma wajibi a bambance tsakanin wa'annan abubuwa guda biyu halatta haramun da haramta halal da kuma aikata haramun halatta haramun ya fi hadari shine shirka wanda zai fidda kai daga addinin musulunci in dai abun an riga an sani haramun ne sai ka ce halal ne ko ka aikata ko baka aikata ba kai ridda sannan me yin hakan din kuma wanda zai umurci mutane ya ce halal ne su halatta kuma alhalin haramun ne su dinga karban wannan dokar suna masu haramtawa to suna bautawa wannan mutumin ne amma wanda zai saba wa umarnin Allah ba tare da ya halatta ba to wannan yana nan akan imaninsa wanda zai ce kai wani abu sabanin umarnin Allah bai halatta maka wannan abun ba shi wannan mutum ba bauta masa kake ba yana umurtan ka da sabon Allah ne kana bi da kai da shi gaba ɗaya ba ku fita daga addinin musulunci ba sai in kun halatta wannan shi ita ce fahimta ingantacciya fahimtar ahlus sunna wal jamaa amma idan ka ce da zaran ya aikata ya haramta to wannan abu ne ya fita daga addinin musulunci in ya aikata sakon Allah to wannan aqidan khawarij ne ba aqida ce ta ahlus sunna wal jamaa ba ba aqida ce ta sahabbai ba da tabi'i da tabi'ut tabi'ina ke sa malana yace wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bi dhanbin ma lam yastahillu ba za mu kafurta wani ba daga cikin wa'inda suke kallon alƙibla su yi sallah da sababin wani laifi malam ya sahillahu matuƙan bai halatta shi ba amma ya ce halal ne sai mu kafurta shi wannan kamar yadda Ibn Abi Zayd yake faɗa a cikin risala irin wannan lafuzai ya amfani da su ya ce wa annahu la yakfuru ahadun bi dhanbin min ahli alƙibla wani daga cikin masu kallon alƙibla bai zai kafurta da sababin wani laifi ba domin wannan aƙida ne na khawarij ko kuma ainihin na mu'tazila to Ash-Shaykh bin Baz a cikin taliqinsa namba ta farko yace wala nukaffiru adam min ahli al-qiblati bi dhanbin ma lam yastahillahu yace muraduhu rahimahullah abun da shi ma ne yake nufi Allah ya ji kansa أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم الموحد المؤمن بالله واليوم الآخر بذنب يرتكبه كالزنا وشرب الخمر والربا وحقوق الوالدين وأمثال ذلك ما لم يستحل ذلك. يتي أهل السنة والجماعة سنة ما تبين سنة منزون الله صلى الله عليه وسلم ما تو الدين سئلين يند سحبه سقيد تابعي تابعي تابعينا دون دي قوت وننس آلين باعت في الجماعة معنى يعني شذوذ ينات كين فرق وتمتعني دا سقواري سقبل جماعة المسلمين أفلي تو أهل السنة والجماعة ما تبين تفرك منزون الله صلى الله عليه وسلم دم قباتا لا يكفرون المسلم الموحدة باتا كافر تمسلمي ميكت اتعلا يناتي ولا إله إلا الله المؤمن وندي إيماني بالله دا الله واليوم الآخر يين إيماني دران الله را باتا كافر تاكي بذنب سبو دوني ذنوبي يرتكبه دي أي كتاشي كالزنا كمان زنا إن يزنا براسو سي كافر يباني إن أنا مسلمي أما فاسق مسلمي وشرب الخمر دا شنجيا والربا دا تربا وحقوق الوالدين دا كما سابع إياي وأمثال ذلك دا مكما انتوانا don ya aika to ni babban laifi bai fita daga addinin musulunci ba ina nan a musulmi sai dai a umurce shi ya tuba ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan yace ma lam yastahilla zalim matsan bai halatta wannan ba matsala damuwa shine ya halatta in ya halatta kan wannan babban mushkila ne ya fita daga addinin musulunci don ya nuna kamar yanda Allah yake shar'anta hukunce hukuncensa to shi ma yana shar'antawa kaga ya zama kishiyan Allah kenan to wannan shishigi ne wa Allah subhanahu wa ta'ala idan mutum haka ya fita daga addinin musulunci sai ce fa in istahallahu kafara in ya halatta shi ya kafurta in yace halal ne wannan laifin shikenan ya kafurta da halatta wanda yi amma ba da aikata wanda yi ba yace li kauni bidhalika mukazziban lillahi wa lirasulihi domin kasancewarsa da halatta wannan yana ƙaryata Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah shine mai haramtawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai haramtawa sun haramta kai kuma ka ce halal kenan ka ƙaryata Allah ka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce san hukuncin ba haka yake ba ba haka yake ba ƙarya suke kai ne ka san daidai sai ka hukunta sai kai wa abu hukunci mutum ya kafurta sannan kharijan an dinihi ya fita daga addininsa ya yi ridda sai sai amma idza lam yastahilla zalik amma idan bai halatta hakan din ba ya aikata laifi ne bai ce halal bane fa innahu la yakfuru inda ahli sunnati wal jamaa baya kafurta a wajen masu aqida ta gaskiya ingantacciya sune ahli sunna wal jamaa wanda suke addinin su yanda manzon Allah ya koyar yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi ina nan dai ne fasiki wanda ya aikata laifi amma bai fita daga da'iran addinin musulunci ba ina nan a musulmi sannan ya ce bal yakunu da'ifan iman yana kasancewa mai raunin imani ne imaninsa ya ragu so da dama imani yana raguwa da sabon Allah yana daɗuwa da yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ɗa'a yanzu zai aikata laifin nan imaninsa ya ragu amma imanin bai tafi gaba ɗaya ba walahu hukmu ma ta'atahu min al-ma'asi fi at-tafsik wa iqamati al-hudud wa ghayri dhalik hasba ma ja'a fi ash-shar'i al-mutahhar yace yana da hukuncin mata adahu abun da ya aikata min al-ma'asi na daga laifuffuka na daga sabon Allah fi tafsiki wajen kasancewar sa fasiki al-fusuq shine al-khuruj an ita'a ka fita daga yi wa Allah da'a sai ta wannan yayi sabon Allah sai ta masa fasiki ko yayi fasikanci ko kuma wane yayi sabon Allah abun da za a fada kenan sannan wai iqamatul hudud za a tsayar masa da haji in abun wanda za a tsayar wa haddi ne kamar zina ya kai a tsayar masa da haddi za a bulala ɗari in bai taɓa aure ba in ya taɓa yin aure a jefe shi mai shan giya za a masa bulala 40 ko 80 sannan wanda ainihin ya kashe wani shi ma za a kashe shi za a masa haddi na shari'a amma ba za a kafurta shi ba sai sai wa ghairi zalika da wani wannan hasba ma ja'a fi shar'i al-mutahhar gurgudun abun da yazo a cikin shari'a abun tsarkakewa shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala sai mu duba menene hukuncin sa shari'a in an kama shi yana wannan laifin sai a masa wannan hukuncin amma ba za a fidda shi daga addinin musulunci a ce shi ba musulmi bane yace wa hadha huwa qawlu ahli sunnati wal jamaa mal yace wannan ita ce maganan ahli sunna wal jamaa خلافا للخوارج والمعتزلة سابان الخوارج المعتزلة وسو تركني وسو جماعة يوندسك كوتوا أينهن جماعة ما تفين سنة رمضان الله صلى الله عليه وسلم أكيدا لكم أيوكاسو سيتي ومن سلك مسلكهم البائد da wanda ya shiga mashigarsu ta barna da wani zaka samu bai da wannan sunan na khawarij ne ko mu'tazila amma kuma yana da aqida irin tasu ya dauki ra'ayi irin nasu sai ya dinga kafurta jama'a da zaran mutum yayi laifi shikenan sai ya kafurta shi ba zai duba wannan laifi ya fitar mutum daga musulunci ko bai fitar ba kare kenan wannan ko ba a ce masa khawarij ba ba a ce masa mu'tazila ba to shikenan ya ari wannan aqidan yana amfani da ita sai mu ce wannan ba aqidan ahlus sunna wal jamaa bane aqidan khawarij ne ko aqidan mu'tazila domin sunan wanda suka kafurta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khawarij suka yi wa sayyidina Ali tawaye suka kafurta shi sanete fa innal khawarij yukaffiruna bizunub domin khawarij suna kafurta ainihin musulmi da zunubai in sun yi laifi والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين معتزلة كما سنة تأتي أمتئيس أكاني أمتئيس قدابيو يعني بين الإسلام والكفر في الدنيا الدنيا تسوتي ينات أكاني مسلنتي دا كافوريتي سو خوارج لا ستي ياتي تدق مسلنتي كما يزم كافوري معتزلة كما تسوتي ياتي تدق مسلنتي أما بيزم كافوري با ينات أكافكي واما في الاخره اما لاهرا فيتفقون مع الخوارج بانه مخلد في النار سنا اتفاقي سنا حطوا راين سنا حطوا تاريخ الخوارج سوى مي ايرن wannan laifin zai dawama a cikin wuta kaga dai kenan sabanin su na baki ne kai don dama kafuri shine mai dawama a wuta musulmi ba zai dawama a wuta ba saboda haka sun yi ittifaqi a farko suka saba tsakiya a ƙarshe suka je suka yi ittifaqi da farko sun ce sun fita daga musulunci da mu'tazila da khawarij duk wanda aika ta wani babban laifi ya fita daga musulunci sannan da aka zo tsakiya to ya shiga kafurci ko bai shiga ba khawarij suka ce kafuri ne mu'tazila kuma suka ce ba za mu ce kafuri bane amma dai ba musulmi bane ta ko ne abu ne da yake tsakanin musulunci da kafurci a ƙarshe kuma to in ya shiga wuta zai fita ko bai zai fita ba sai suka ce bai zai fita ba dukkanin su guda biyun to me ya rage nan manzala ta sun ce duk wanda a zuciyarsa akwai ƙwayar zarra na imani zai fita daga wuta wasu sun ce bai zai fita ba kenan su ma sun kafurta shi sai ce wa qawlu ta'ifataini ba'ilun bil kitabi was sunna wa ijma'i salafil umma maganan wayannan jama'a guda biyun gaba daya da mu'tazila da khawarij ba'ilun ƙarya ne kuma barna ce bil kitabi da dalilin alqur'ani was sunna da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ijma'i salafil umma da kuma ijma'in magabata malamai magabata sun ijma'i wannan ra'ayin barna ne ba shine daidai ba abinda ke daidai wanda ya aikata babban laifi wanda ba shirka ba yana nan a musulmi amma mai tauyayyen imani in an ga dama a ce masa fasiki idan laifin ya kai a ce masa fasiki ko a ce masa mubtadi'i mai bid'a amma ba za a ce kafuri bane sai in ya aikata abu na shirka wanda zai kai shi zuwa ga kafurci sannan yace wa qadil tabata amruhuma ala ba'd an-nas amma al'amarin su yayi kike wa shashin mutane al'amarin khawarij da mu'tazila sai suka kasa ganewa sai suka dinga daukan aqidan khawarij da mu'tazila suna mai da ita aqidan ahlus sunna wal jamaa saboda al'amari ya rikice musu saboda me yace li qillati ilmihi saboda karancin ilimin su karancin ilimin sa ne sai ya sa ya fahimci aqidan khawarij sai mai da ita aqidan ahlus sunna wani abun da ke faruwa kenan kowa ya dauko gurbatacciyar aqidarsa sai ya ce shi ma ahlus sunna ne yana dawa akan sunna sannan kuma shi dan salafiya ne yana dawa akan mazhaban salaf amma in ka laluba sai ka samu ya dauko wata aqida wanda ba ta salaf din ba ta khawarij ko ta mu'tazila saboda tarihi ce masa bai gane ba sai ya damfara ta cikin aqidar ahlus sunna me ya jawo masa haka liqillati ilmihi saboda karancin iliminsa ko kuma yayi karatu da yawa amma ba yi da malami karatun jarida yayi wa ilimin kaga wannan ko sai zama liqillati fahmihi saboda karancin fahimtarsa ga ayoyi ga hadisi ana ja amma ba a gane su ba kuma ba a san cewa ba a gane ba shi ya dauka haka ne daidai ne yanda yake fassara ayoyin nan ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya jawo masa saboda bai da malami ba malami ne ya koya masa karatun sa ba duk wanda ba malami ne ya koya masa ba ya dinga fahimtar kurakurai kenan bai da yaqini a ilimin sa wa man lam yushafi aliman bi usulihi fa yaqinuhu fi al mushkilat al zunun duk wanda bai yi mushafaha baki da baki da malami a wajen ilimin sa ba bai ji malami na fada ba bai fada a gaban malami ya tabbatar masa da ilimin sa haka bane to duk abin da yake bayani akan sana al'amura masu rikici to shakka ne ko min yaqini za to wannan abu akwai shakka a tare da shi saboda ilimin nan sai ka karanta shi a wajen malamai na gaskiya sun fada ka ji haka ne wancan ya fada haka ne ka fahimta ka ji sun maimaita yanda ka fahimtar na haka ne ka fada a gaban su sun ce maka haka ne sai ka samu yaqini amma idan ka je ka karanta kai kaje ya za kai ka samu yaqini kana cikin shakka saboda haka ba za ka iya ganewa ba to karancin fahimta shi ma yana sa a dauki aqida marar kyau sai a yi tamanin mai kyau ne kike nan sai a kudurta ta zuciya har ma a dinga kira izuwa gare ta har ma a ce wanda bai da wannan aqidan shi aqidan sa ba mai kyau bane ko mai bin son zuciyarsa ne saboda me saboda rashin fahimta wa kam min aibin qawlan sahihan wa afatuhu min alfahmi saqim da yawa za ka samu mai aibanta magana ingantacciya amma matsalarsa fahimtarsa ne mai rauni bai da fahimta mai kyau fahimtarsa ba ta da lafiya ba ingantacciya ba ne ba lafiyayya ba ce to da haka ma yace wa qad intabasa amruhuma ala babin nasi liqillati ilmihi saboda karanci iliminsa walakin amruhuma bihamdillahi wadihun mana yace amma al'amarin mu'tazila da khawarij da godiyar Allah subhanahu wa ta'ala wadihun a bayyane yake al'amarin su a bayyane ne inda ahlil haqqi a wajen ma'abota gaskiya duk mai son ya bi gaskiya kama bayyana mana yace kamar yadda muka bayyana wa billahi tawfiqu dacewa na ubangiji ne subhanahu wa ta'ala shi yake datar da wanda ya ga dama sai aqidansa ta zama ingantacciya saboda ikhlasinsa da kuma karatu a wajen malamai wanda su ahlul haqqi din ne fahimtansu ingantacciya ne gaskiya suke nema aqida ingantacciya ibada ingantacciya dama gaskiya suke nema kuma sun karanta a wajen ma'abota gaskiya ne amma in ba haka ba alqur'ani cike yake da cewa mutumin da ya laifi laifin da ba shirka ba ina nan a mu'mininsa kamar yadda malai ya faɗa bi dalilin kitabi wa sunna wa ijma'i salaf duk magabata sun ijma'i duk wanda kaga yazo da wata aqida sabanin wannan to daga baya ne ya dauke ta wasu ne suka kirkiro masa ita shi kuma ya bi su akan haka ko kuma shi ya kirkiro wa kansa domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda a zuciyarsa akwai daidai da kwayan zarra to wannan zai shiga aljanna kwayan zarra kaga sai imani yana riguwa to ya ake ya rigu shi ne da sabon Allah ko rashin aikata wajibi idan akwai kwayan zarra na imani a zuciyarka zaka shiga aljanna mun karanta hadisin shafa'a nan na ce to kaga me yasa wannan imani sai ya rigu har bai wuce kwayan zarra ba saboda sabon Allah sa to ko kuma kaga ka ce bai shiga aljanna ba ko kuma ya kafurta sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an dakhala aljanna duk wanda ya hadu da Allah subhanahu wataala bai masa shirka da komai ba zai shiga aljanna kawai ko da yana wasu sabon Allah kenan adakhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al'amal a wata riwaya a wani hadisin ko wani irin aiki yake ko da na sabon Allah ne in dai ba shirka bane zai shiga aljanna to ko kuma ka ce kafuri ne kafuri zai shiga aljanna bai zai shiga ba laifi babba wanda shine yake kusa da shirka shine kisan kai babu laifin da ya fi kisan kai in ba shirka ba to kisan kai ubangiji ta'ala bai kafurta wanda ya yi shi ba wa in ta'ifatan min almu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma idan jama'a guda biyu daga cikin mu'minai suka nemi su kashe juna ubangiji ta'ala ya ce a musu sulhu da wanda zai kisa da wanda za a kashe biyu ya ce musu min almu'minina daga cikin mu'minai sannan ya ce inna almu'minina ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum a can gaba mu'minai yan uwan juna ne ku yi sulhu tsakanin yan uwanku da wanda za a kashe da wanda yake kisa sannan mutumin da yayi kisan kai aka sa masa diya aka masa afuwa ba a ce za a kashe shi ba yayi kisan kai da gangan ubangiji ta ce faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilayhi bi isa, wanda aka mata afuwa daga dan uwansa, kaga sai aka ambaci shi wanda ya kisan kan cewa dan uwa ne na wanda ya kashe, ya riga kashe shi fa da gangan, amma aka ce dan uwansa ne, dan uwansa ne addini, yana na matsayin sa mumini. To haka nan ayoyi daban-daban da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke nuna in mutum ya kisan kai da gangan bai fita daga addinin musulunci ba, yana nan a mumini. To wani laifi ne kuma zai yi a ce ya fita daga addinin musulunci ya kafurta? Babu shi. Sannan idan ka cewa mutum kafuri saboda wani laifi da ya yi ba tare da ainihin shirka ba ne, wannan fa kana cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai gafarta masa ba ne? Sannan kuma abin da kake cewa shi maƙiyin Allah ne, kana yi wa Allah shi shige a cikin al'amarinsa. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma, hadisin Bukhari da Muslim. Duk wanda ya ce wa dan uwansa ya kafuri ya ce masa kafuri, to ɗaya daga cikinsu zai koma da wannan kalmar. To kalmar za ta yi yawo, idan ta zo kan wannan wanda ka ce wa kafurin sai ya zamana ba kafurin ba ne, bai yi abin da za a ce masa kafuri ba, za ta dawo kanka. Sannan ko mutum yana cikin haɗari, domin ka cewa mutum kafuri ka ce zai dawo mawuta, sannan ko Ubangiji ta'ala ba zai gafarta masa wannan laifin ba in ka ce masa kafuri, don inna la la ghafiru an yushraka bihi, Allah ba gafarta in an masa shirka. Kafuri kafurci shi ne Allah ba gafarta shi, amma wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, duk abin da ba shirka ba, ko ka mutu baka tuba ba, Ubangiji ta'ala zai gafarta maka, zai gafarta wannan. To manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisin Abu Daud, hadisi Hasan, yace akwai wasu mutane, wani wasu mutane guda biyu daga cikin Banu Isra'il wanda suna abokantaka da juna, mutunci ya hada su, sun zama ƴan uwa saboda abokantaka. Ɗaya daga cikin su mai sabon Allah ne, ɗaya kuma mai kokari ne wajen ibada, yana nisantar sabon Allah. Shikenan sai mai kokari wajen ibadan sai yake yi wa dan uwansa mai sabon Allah nasiha, wane ka daina wannan laifin bai kamata ka yi ba, sai ya sake yi, ya kamata ka daina wannan laifin, sai ya ci gaba da yi. Wata ran da ran sai ya baki shi mai yin zunubin, sai ce masa khallini wa rabbi ub'athu ali abu isa alayya raqiban, yace ka kyale ni da Ubangiji na, an aiko ka wuri na ne ka kula da ni? Yake ga mai umurtan sa da me da kyakkyawan aiki cewa ya bar mummuna, sai ya ce ka bar ni da Ubangiji na. Ka san wannan babbar kalma ce ko? Ga laifin yana yi kuma zai faɗi wannan babbar kalmar, ya ce ka ƙyale ni da mahalicci na, an aiko ka ka kula da ni ne, ka bar ni ya ci gaba da saƙon Allah na. To shi ne hana shi saƙon Allah wannan mai ibadan, shi kuma sai ya ji haushi, sai ce wallahi la yaghfiru laka Allah, sai ce wallahi Allah ba zai gafarta maka ba. Wannan kalman da ya faɗa ta fi duk abin da wannan mutum yake yi muni. Shikenan Allah ya ɗauki ransu sai ya tada sura na Al-Qiyama, sai ya kira wannan mutumin mai ibadan, sai ya ce masa a kunta bi aliman, ko kuma au kunta alayya ma fi yadi qadiran, kana da iko ne akan abin da ke hannuna? Sai wa bazan masa gafara ba, gafara a hannuna take, kai kake da daman ka ce ne wa wannan gafara ko kar ne wa wannan? Kai ka san kana da ilimi akan cewa ba zan gafarta masa ba, ya za ka min shishigi a cikin al'amari na? So bangi ta'ala ya gaya masa haka, sai ya kira wannan mai laifin shi mai zunubin, sai ya ce udkhilil jannata bi rahmati izhab fadkhulil jannata bi rahmati, tafi ka je ka shiga aljanna da rahmata. Shi mai sabon Allah, saboda Ubangiji ta'ala ce rahmati wasi'at kulli shay'in wa rahmati sabaqa lighadabi, rahmata ta riga yi fushina. Sai ce wannan ne laifin shi mai zunubin nan wanda ya faɗi wata babbar kalmar tunda ba shirka ba ne, sai ce ka tafi aljanna da rahmata. Shi kuma wannan mutumin sai aka ce wa mala'iku izhabu bihi ila an-nar, ku tafi da shi zuwa ga wuta. A wani hadisin ma cewa yi manzala ta sama ya ce aka haiko mala'ika Jibrilu ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wani hadisi ne daban, da mutumin yayi wa dan uwansa nasiha ya iya amsa ya ce Allah bai zai gafarta masa ba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaika Jibril ya gaya masa Ubangiji ta'ala yana cewa man zallazi ya ta'alla alayya Allah aghfira li fulani faqad ghafartu lahu wa habattu amalaka, wa yake rantsuwa bazan gafartawa ne ba a ga ya masa na gafarta masa din shi kuma wannan na rusa masa ayyukansa kaga shi shigi wa Allah subhanahu wataala bai da kyau kaga ya ce masa kafuri ko Allah bai zai gafarta masa ba shikenan sai zamana wancan din aka gafarta masa din don wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ganin daman Allah ne shi kuma wannan aka ce tafi wuta wannan kalmar da ya fadan ta shi wacce hatsari sai sa Abu Hurairah yace wallazi nafsi bi yadihi la takallama bi kalimatin aw baqa dunyahu wa akhiratahu yace yunaran sai da wanda raina yake hannunsa wallahi wannan yayi kal yayi magana da wata kalma wanda ta halakar masa duniyarsa da lahirarsa gaba daya da shiru kawai yayi bashi da yabi masa saboda haka ba a yi wa Allah subhanahu wataala shi shige a cikin al'amarinsa duk yanda mutum ya kasance mai sabon Allah in dai yana da imani da Allah subhanahu wataala ai masoyin Allah ne ya za ka mai da shi baƙin Allah ka fidda shi daga addinin musulunci sai dan ya shirka ya tabbata hadisi ingantacce na Bukhari sayyidina Umar yake cewa akwai wani mutum a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunansa ana ce masa Abdullah amma ana mata laƙabi da himar jaki saboda sakon Allahnsa da rashin mutuncinsa sai ake mai laƙabi jaki kullum sai a kawo shi ya sha giya a masa haddi a sake kawo shi ya sha giya a masa bulala wata ran sai wani mutum yace Allahumma al'anhu ma aktara ma yu'ta bihi wani daga cikin sahabbai sai yace ya Allah ka la'anci wannan mutumi ma'ana ka nesanta shi daga rahamarka mamakin yawan zuwa da ake yi da shi yau ya shagi a mar bulala gobe dawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ji ainihin labarin abinda wannan mutumin ya faɗa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kushi yace la tal'anhu fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu kar ka la'ance shi tabbas yana son Allah yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duba dan giya ya je ya dawo a mar bulala ba zai daina shan giyan ba amma aka la'ance shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka la'ance shi domin yana son Allah yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da wannan aikin sabon Allah da yake yi to kaga ya za kai da mutum addini nan ba ɗakin ka bane ba gidan ka bane ballantana ce zaka shigar da wanda kake so ka fitar da wanda kaga dama bai zai yi ba wanda wani tala masa hukuncin musulmi ne ka bar shi a musulminsa wanda aka mar hukuncin kafiri ne shikenan sai ya tafi amma kai baka da dama don addinin ba naka bane na Allah ne subhanahu wataala saboda haka shi yasa malaana yake tsoritarwa yana cewa wala nukaffiru adam min ahli al-qiblati bi dhanbin ma lam yastahillahu wannan ba idar mu bane mu kafirta wani saboda wani laifin da yayi sai dai in mutum bai gane ba yace wala naqulu la yadurru ma al-imani dhanbun liman amilahu yace wala naqulu ba ma fada mu ahli sunna wal jamaa la yadurru ma al-imani dhanbun zunubi baya cutarwa tare da imani liman amilahu ga wanda ya aikata shi wannan ko su jama'a ne ana ce musu murji'a su ne wanda suka ce ko ka aikata sabon Allah ba zai cutar da kai ba su kuma kaga sakakin su yayi yawa wai don kai laifi kana nan mumini mai cikakken imani ko kana shan giya ko kana zina ko kana kisan kai duk sabon Allah da kake da zai tauye maka imanin ka ba kana nan mumini mai cikakken imani saboda haka jira suka ce babu tafawuti a imani wai imani al'umma gaba ɗaya ɗaya yake wani bai fi wani imani ba kare kenan suna nufin imanin ka daidai yake da imanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daidai yake da imanin mala'ika jibrilu daidai yake da imanin sayyidina abubakar kaga wannan ba haka bane tabbas kuskure ne duk laifin da mutum yayi suka ce bai tauye masa imaninsa ba domin imani ba ya cutarwa in dai akwai imani a wajensu abin nan zunubi ba ya cutarwa in dai akwai imani suka ce abin nan la yadurru ma al-imani al-ma'siya kama la yanfa'u ma al-kufri ta'a sabon Allah baya cutarwa in dai akwai imani kamar yanda da'a ba ta amfanarwa in dai akwai kafirci yanzu kafiri ko yayi sallah za ka karbi sallansa kaga ba za ka karba ba to haka ne suka ce mumini ko ya aikata sabon Allah yayi kisan kai ya sha giya suka ce wannan ba zai cutar da shi ba ba abun da imani sai yana nan kamili kamar na kowa wannan sune ake ce musu murji'a to wannan aqida ita ma ba ta da kyau in haka ne me yasa ubangiji ta'ala yake haramta sabon Allah ko ake siffanta mai sabon Allah da fasiki, wasu ne fuka aka ce kufurun, wasu ne fuka aka ce fusukun. Da wanda yawa Allah da'a, Allah ya ce yayi, manzon Allah ya ce yayi, ya za su zama daidai da wanda Allah ya ce yayi, ya ce bai zai yi ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi yi, kuma su zama daidai matsayinsu a wajen Allah subhanahu wataala. Me wannan aqida idan yana da ƴaƴa guda biyu, wannan yana masa ladabi, yana masa da'a, wannan kuma yana masa rashin kunya, baya bin umurninsa, matsayinsu za su zama ɗaya a wajensa? Ba za su zama ba. To haka bayin Allah suke. Wanda yake da da'a yake wa Allah da'a, to yana da matsayi babba a wajen Allah subhanahu wataala. Wanda kuma yake sabon Allah bai da matsayin da ya kai na wancan, sabon Allah sai ya tauye masa darajarsa a wajen Allah subhanahu wataala, sai ya zama mumini mai tauyayyen imani, amma ba mai cikakken imani ba. Ba yanda za ka ce imanin ka irin na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, ko na Abubakar, ko na Umar, ko na Usman, ba ka kai haka ba. Me yasa? Saboda sun fi ka nisanta sabon Allah, sun fi kai wa Allah da'a, saboda ka imanin ka bai kai nasu ba. To kaga wannan sakakin yayi yawa ko? To shi yasa mu aqidar mu ta gaskiyar tana tsakatsaki ne bainal ifradi wat tafrid. To wancan sun yi ifradi, suka wuce gona da iri, suka ce wanda ya aikata zunubi kafiri ne kawai, ya fita daga musulunci. Kaga wannan wuce gona da iri ne. Su kuma wayannan murji'a sai suka yi tafridi, sakaki, suka ce daidai yake da kowa wanda ya sha giya ko yayi zina. Mu kuma muka ce a'a, yana nan a musulunci bai fita ba, bai zama kafiri ba, sannan kuma ba daidai yake da sauran muminai ba. Saboda me? Sabon Allah da ya tauye masa imaninsa, amma imani yana nan, sai dai ya rauku. So da haka sai mu sa masa sunan da shari'a ta sa masa, fasiki misali, ko mumini mai tauyayyen imani. Don banda mumini da kafiri akwai wata siffa kuma ta tsakiya, shine ainihin mutum ya zama fasiki. Yana nan mumini amma fasiki. Akwai mu'minun salihun, akwai mu'minun fasiqun. Mu'mini na gari da mu'mini wanda ba na gari ba. Saboda haka aqidan al-sunna wasiya ce, tana tsakiya. A abun da ya shafi musulmi ya aikata laifi, tana nan bainal khawarij wal murji'a. Tsakanin khawarij da murji'a, su sun ce ya fita, wannan sun ce yana nan daram kaman kowa. Aqida al-sunna wal jama'a yana nan a musulunci, amma mu'minai bayin Allah sun fi shi imani. Idan aka zo babin qaddara, bainal jabariyya wal qadariyya, su jabariya suka ce al-insanu majburun bi fi'li, mutum bai da katabus, shi yake aikata, ai Ubangiji ta'ala shi yake tilasta shi yana sabon Allah. Qadariyya kuma suka ce shi yake sabon Allahnsa, ko Allah bai ga dama ba, Allah ma baya sani yayi sabon Allah sai bayan yayi. Kaga duk wannan barna ne. Aqida ta gaskiya, mai aikata sabon Allah da ganin damansa yake aikatawa, amma kuma Ubangiji ta'ala shi ne ya ba shi ganin daman, shi ya ga dama ya yi, kuma ganin damansa ba ta amfani sai da ganin daman Allah. Saboda haka ya nemi ya yi da zaƙinsa da ganin damansa, sai Allah ya ba shi dama ya yi sabon Allah. Kaga wannan shi ne zai nuna Ubangiji ta'ala ba abin da za a yi a fi ƙarfinsa. Inda a ce bai ga dama ba, duk yanda kai ba ka yi saka fi ƙarfinsa ka yi ba. Mali yace wa narju lil muhsinina min al mu'minina an ya'fuwa anhum wa yudkhiluhum al jannata bi rahmatihi wa la na'manu alayhim wa la nashhadu lahum bil janna wa nastaghfiru li musiihim wa naqafu alayhim wa la nuqannidhum. Mali yace narju lil muhsinina min al mu'minin, aqidar mu shine muna kaunatawa masu kyautata ayyukansu daga cikin mu'minai. An ya'fuwa anhum, Ubangiji ta'ala ya musu afwa. Muna kauna, muna fatan duk mumini mai kyakkyawan aiki, Ubangiji ta'ala ya masa afuwan zunubansa, ko da ya mutu bai tuba ba. Wanda ita ce aqidan mu, ba za mu ce zunuban da su kai shi wuta ba. Bira wa yudkhiluhumul jannata bi rahmatihi, kuma Ubangiji ta'ala zai shigar da mumine gaba ɗayan su aljanna bi rahmatihi, da rahmata. Muna kaunan haka, Allah ya fi masa zunubansa in mutu ya mutu yana sakon Allah. Sannan kuma muna fatan Ubangiji ta'ala ya shigar da shi aljanna da rahmatsa. Amma wala na'manu alaihim, ba ma amince masa azabar Allah. Ba za mu ce kadan idan ya mutu Allah bai zai azabtar da shi ba. Don wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, Allah yace wanda ya laifi ba shirka ba, in Allah ga dama yana gafarta masa. Kaga in bai ga dama ba fa, da zai gafarta masa ba, saboda haka muna tammata masa rahmar Allah, muna tsorace masa azabar Allah, wanda ita ce aqida ingantacciya. Ba za ka kai shi aljanna kai tsaye kace dan aljanna bane, sannan ko ba za ka kai shi wuta kai tsaye kace dan wuta bane, a'a, kana tammata masa rahmar Ubangiji ta'ala, kana tsorace masa ainihin azabar Allah, kenan yana cikin mashiyar Allah. To ne ita ce aqida mai kyau, kamar yadda Ibn Abi Zayd yake cewa wa hum fi mashi'atillah, masu sabon Allah daga cikin bayin Allah, daga cikin mu'minai musulmai suna cikin mashi'ar Allah, in Allah ganin dama Allah in ya ga dama ya gafarta musu, in ya ga dama ya ainihin abun nan ya musu rahama, ma'ana ya azabtar da su gurgudun laifin su. Sannan sai yace wala nashhadu lahum bil janna, ba za mu yi musu shaida da aljanna ba, ba za mu ce wani dan aljanna ba, idan akwai masu kyautan aljanna a yanzu haka halin da ake ciki, akwai masu kyautan aljanna wanda aljannan sun maida ita kaman kwanon hatsi ko kuma noman tuwo, za ka ba wanda ka ga dama kawai, za su iya zuwa ka zo in kai abin nan makusancin su sai su sun baka aljanna kawai, shikenan. Wannan suna nan ko ka sani ko baka sani ba, ni na san wanda suke ba da ke ta aljanna, na san su, na zauna a garin su, ana ce musu ƴan haƙiƙa. Saboda haka kai ba ma aljanna ba, ana ba da kyautan alwalama, saboda wasa da addini sai mu ce sai ya roƙa maka alwala ta wata ɗaya, ka je kai ta sallah ba sai ka alwala ba ko ta warware. A ƙarshe in ka dage kana fada, kana fadanci, kana ladabi da biyayya, sai a ce an baka aljanna ma gaba ɗaya. Kaga wannan shishigi ne wa addinin Allah subhanahu wa ta'ala, kuma ƙatan basira ne da zai sa mutum ya yadda da haka din kuma ya yi imani da shi. Rashin fahimtar tauhidin Allah shi zai sa ka yadda da irin waɗannan mutanen ka yi imani da su. Aljanna ta Ubangiji ne subhanahu wa ta'ala, ba mai ba da ita sai Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baya kyautan aljanna, sai in Allah ya ce wane dan aljanna ne, sai ya ce to wane, Allah ya ce kai dan aljanna ne. Saboda haka wala nashhadu lahum bil janna, ba ma yi musu shaida da aljanna mu ce su wa'annan ƴan aljanna ne, ba ma yin haka. Shine anan Sheikh Ibn Baz ya taliki yace muraduhu rahimahullah, abunda shi Imamu Tahawi yake nufi illa man shahida lahu rasul sallallahu alaihi wa sallam bil janna, sai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa shaida yace dan aljanna ne, to wannan kan tabbata za mu ce dan aljanna ne, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana masa wahayi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, manzon Allah baya magana da son zuciyarsa, duk abinda ka je faɗa wahayi ne aka masa, Ubangiji ta'ala ne masa wahayi yace Abubakar da Umar da Usman ƴan aljanna ne, sai ya faɗa, shikenan wannan mu ma dole mu faɗa. Saboda haka amma in banda wa'annan ba a yadda ka ce wane da wane dan aljanna ba ne, illa man shahida lahu rasul sallallahu alaihi wasallam bil janna kal asharati, yace kaman mutum goma wanda aka musu albushara da aljanna, Abubakar, Umar, Usman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin al-Awwad, Abu Ubaida, Amir bin al-Jarrah, Talha bin Ubaidillah, Sa'd bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, wanda mutum goma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi daya yace dukkanin su ƴan aljanna ne, musu albushara da aljanna. Wanda dole ka ce ƴan aljanna ne, sai ce wa nahawin da makamancin su, don akwai dai banda wa'annan, amma wa'annan abun ne sai aka kebance su, ana ce musu al asharatu al mubashshiruna bil janna, mutum goma da aka musu bushara da aljanna saboda lokaci daya aka musu bushara. Amma akwai makamantan wannan kamar Bilal, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji karan takalmin sa a cikin aljanna, kaga shi ma masa bushara. Haka matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an musu bushara da aljanna. Haka nan Fatima ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce sayyidatu nisa'il janna, shugaban matan aljanna, kaga mata bushara kenan. Irin su Hassan da Hussein yace sayyida shababi ahlil janna, shugaban matasan aljanna, kaga Hassan da Hussein jikokinsa su ma ƴan aljanna ne, da makamancin wayannan. Amma wayannan su ne take hadisi yazo a dunkule faɗe su. To irin wannan wanda ya tabbata a sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacciya, an ce dan aljanna ne sai ka ce dan aljanna ne, ko shakka ba za ka yi ba. Amma in ba su ba fa ba kai saka riba aljanna ba, Ubangiji ta'ala shine mai ribawa, sai ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya faɗa wa al'umma wani dan aljanna ne. sai sai kama ya'ti zalika fi akhir kalamihi kama yanda wannan din da yazo a ƙarshen maganar sa ma al ilmi bi anna min aqidati ahli sunna wal jamaa tare da ilimi da sani cewa yana daga cikin aqidan ahli sunna wal jamaa ash-shahadatu lil mu'minin wal muttaqina ala al umumi bi annahum min ahli al janna shaida wa mu'minai da masu tsoron Allah a bisa umumi kai umumi da sifofin su kace su yan aljanna ne kaga duk masu tsoron Allah yan aljanna ne wasabuna wasabiqu wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu idda lil muttaqin kuyi gaggawa zuwa ga neman gafaran ubangiji ta'ala kuyi gaggawa zuwa ga aikin da zai kai ku aljanna wanda fadinta ya kai fadin sama da kasa wanda uiddan lil muttaqin an tanadeta don masu tsoron Allah shikenan duk masu takawa mu'mine masu tsoron Allah yan aljanna ne amma ba za ka ce Zaidu da Amru da Bakaru da Khalid da Musa da Kallam ba da ma kalisa ba sai dai kawai umumi duk wanda ya shiga cikin wannan siffa ya zama dan aljanna wannan kama aqidan ahli sunna ne dole kuma ka fadi haka sai ya ce wa annal kuffara wal mushrikina wal munafiqina min ahli nar da kafurai da mushrikai da munafukai dukkaninsu yan wuta ne wannan shi ma nasi ne na alqurani kamar yadda malam zai kawo mana saboda haka kafurai da mushrikai da munafukai dukkaninsu yan wuta ne in an ce kafuri wanda ya kafurce wa Allah yake addinin musulunci kafuri tantagariya koda bai da wani addinin daban in an ce mushriki wanda ya hada bautan Allah da bautan wani abu daban kaga shi ya shirka duk suna dukan su kafirai ne amma wannan in an ce al-kufru koda baya bautan gunki indai baya bautan Allah bai imani da Allah ba sunan sa kafiri in an ce mushriki yana bautan Allah ya hada bautan Allah da bautan wani bautan Allah bata amfane shi ba zai dawoma a wuta munafiki kuma shine wanda a zahiri yace shi mu'mini ne amma a zuciyarsa shi kafiri ne dukkanin wannan gabaɗayan su yan wuta ne kuma za su dawoma a wuta har abada ba za su fita ba kama dallat ala zalika al-ayatil karima malai yace kamar yanda ayoyi al-kariman masu daraja suka yi nuni akan haka wa sunnatil mutakallim
laqiya shaytanatan fi tariqin faqashiha wa an-nas yanzurun idan mutum yayi haka ya sadu da iyalin sa yazo yana yada sirrinta hanya sannan sai ya faqashiha ya afka mata yana zina da ita wa an-nas yanzurun mutane suna kallo ma'ana mutumin da ya sadu da iyalinsa a sirrance ya zo kuma yana gaya mutane kamar mutum ne zai samu ma mutumin banza ya samu matar banza a kan titi ya zo yana zina da ita kowa na gani domin amfani ɓuyan dama kar a san me kuka yi to ka zo ka faɗa saboda haka wannan kasuwa dole ita ba sai ka riko mata nata ba kamar yadda wasu suke fahimta in ka ci tsire sai ka riko mata in ba haka ba ka zalunce ta a'a ai wannan ba ciyarwa ne na wajibi ba na ihsani ne wata ran zai kama ka yi tafiya ko kana wani waje ka yi kuɗin wani abu sai ka ci ba lallai ka riko wa matarka ba amma dai ciyarwa na wajibi dole ka yi kuma wannan ihsani shi ma ana buƙatarsa lokaci bayan lokaci in dai har kana da halin da za ka ci abinci to dole matarka ma ta ci shine ma'anar wannan sannan ka sanya mata ka bata ka mata tufafi in kai tufafi in da ka sa riga ita ma
ta kauli subhanahu yana daga cikin wannan fadin Allah subhanahu wa ta'ala innal muttaqina fi jannatin wa na'im tabbal masu tsoron Allah suna cikin aljannatai wa na'imin da kuma ni'imomin Allah wa qawli azza wa jalla da fadin Allah subhanahu wa ta'ala وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وبنجي تعالى يا ايها المؤمنين ماذا ده مؤمنين متى القورين الجنتي بما الجنه دي با الجنه ديوا وند قورمو سكي غدانا ا كركشين سو قورمو نا روا ده نا جيا ده نا نونو ده نا زما خالدين فيها كما سنا ما سو دوما ا cikin aljanna har abada kaga zaka ce duk mai tsoron Allah dan aljanna ne sai dai ba za ka ce wane da wane kaiwa mutane ke ta aljanna ba malai yace fi ayatin kathiratin ya zo a cikin ayoyi dewa ta dullu ala hadha al-ma'na wanda suke nuna wannan ma'anar cewa mai tsoron Allah dan aljanna ne amma sai ka faɗe shi da siffar kawai wa qawlu subhanahu fil kuffar da kuma fadin Allah subhanahu wa ta'ala dangane da al'amarin kafiri yace wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqza alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadhalika najzi kulla kafur. Ubangiji ta Allah yake wadanda suka kafurta suna da wutan jahannama ita ce sakamakon su kafure. Kaga tabbas kafuri yana cikin wutan jahannama, kuma ba za a dauki ran su ba fayamutu ballantana su mutu, ba wai sun shiga wutan shikenan za a cire ran su su balbalti ba. La yamutu fiha wa la yahyani, shi bai mutu ba kuma shi bai rayuwa ta jin dadi ba, don za a mayar masa da ransa a gangan jikinsa domin ya jira dadin wutan jahannama, kuma ba zai mutu ba a cikin wutan jahannama. Sannan wala yukhaffafu anhum min azabiha, ba za a sassauta musu azaban wutan jahannama ba. Kullun ninkin baninki kazalika najzi kulla kafurin, mun yi talaki yace haka muke sakawa kowane kafuri sakamakon sa wutan jahannama. Sannan wa qawlu subhanahu, da fadin Allah subhanahu wa ta'ala dangane da munafukai yace innal munafiqina fi dharkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira. Mu'minai abuna munafukai sune masu koye kafurci su bayyana da musulunci, suna cikin karkashin kasa na wutan jahannama. Wa lan tajida lahum nasira, ba za ka taba samun wanda zai taimake su ya hana su shiga wutan jahannama ko ya fidda su daga wutan jahannama ba. Kaga wannan tabbas sai ka ce duk munafiki dan wutan, amma ba za ka ainihin tuhunci wani musulmi da munafurci kuma ka je ka jefa shi a cikin wutan jahannama ba, sai da wannan munafurcin sai tabbata. Yace wa fi ayatin ukhra, da wasu ayoyin daban tadullu ala hadha almaana, wanda suke nuni a bisa wannan ma'anan. Wa billahi tawfiq, dacewa na ubangiji ne subhanahu wataala shi ke datar da bayansa su fahimci aqida ta gaskiya. Saboda haka Imam Tahawi yace wala nashhadu lahum bil janna, ba ma yiwa mu'minai shaida da aljanna mu ce wane a daidai kun su da sunayen su wane dan aljanna ne, wannan wasa da addini ne. Duk wanda kaga yana kyautan aljanna wasa yake da addini, bai ma fahimci addinin Allah ba, sannan bai san darajar wahayi ba, domin wahayi shi yake da wannan matsayin, amma kai baka da shi don baka san gaibu ba. Wa nastaghfiru li musii'in, sannan su masu munanawa kuma masu mummunan aiki masu sako muna nema musu gafara, wanda ita ce aqidar mu. Wanda yake kyakkyawan aiki muna tammata masa rahmar Ubangiji ta'ala ya masa afuwa ya shigar da shi aljanna da rahmarsa, amma ba za mu ce wane yanzu haka yana da gidan aljanna. Za ka suke fada malamin sai rasu sai su ce yanzu haka yana aljanna, inda je ziyaran kabarin wani malamin su ko shehin su sai su ce bari mu tafi dausayin aljanna, za mu je ziyara dausayin aljanna, sun ba ji kyautan aljanna. Wannan kuskure ne ba aqidan Ahlus Sunna wal Jama'a ba ne. Mu muna tammata masa aljanna, za mu ce muna tsorace masa azabar Allah, shi yasa muke masa kyakkyawar addu'a in ya rasu mumini. Wa nastaghfiru li musii'in, wanda yake munanawa yake sabon Allah shi ko muna nema masa gafara a aqidar mu. Wa naqafu alaihim, sannan muna tsorace musu azabar Allah, don kada wannan sabon Allah ya halakar da su ya shigar da su wuta, muna tsorace musu azabar Allah muna nema musu gafara. Wala nuqannihum, ba za mu ɗebe musu tammani daga rahmar Ubangiji subhanahu wataala ba. Idan mutum ya mutu yana sabon Allah, istighfari muke masa, sannan muna korace masa azaban Allah saboda sabon Allah sabobi ne na shiga wuta, amma ba za mu ɗebe masa tammani daga rahmar Allah mu ce da ya mutu kawai wuta zai tafi ba, ba ma haka. Saboda haka ba ma cewa wani dan aljanna ne wani dan wuta ne. Wala naqadu bi adin bi jannatin wala nar, mu ce wannan dan aljanna wannan dan wuta, wannan saboda kyawun ayyukansa kawai dan aljanna ne, wannan saboda munanan ayyukansa dan wuta ne, ba ma yin haka. Dan wuta muna nema mai sabon Allah, muna nema masa gafara in ya rasu, muna tsorace masa azabar Allah, ba ma ɗebe masa tammani daga rahmar Allah. Akwai wani ya tafi aljanna, sai ya tabbata hadisi ingantacce. Akwai bawan da Ubangiji subhanahu wataala zai kira shi tare da yayi laifuffuka a duniya da sabon Allah, sai ya kira shi ya tabbatar masa da laifuffukansa. Ubangiji ta'ala ya suturce shi ya ce a duniya ba ka yi laifin kaza da kaza da kaza da kaza ba, sai ya ce ya rabbi na yi, ba ka yi laifin kaza da duk a gaya masa laifukansa, sai ya ga kamar ya halaka ya yi ta amsawa ya yi. Ubangiji ta'ala sai ya ce kamar yadda na rufa maka asiri a duniya, a nan ma lahira na rufa maka asiri, na gafarta maka, tafi aljanna. To ka ga yana daga cikin wa'annan, ya za ka ce ba zai samu rahmar Ubangiji subhanahu wataala ba. Sannan akwai abubuwan da suke hana shiga wuta ko da mutum ya yi sabon Allah.
abubuwa guda goma sha ɗaya Ibn Abil'iz ya kawo a cikin sharhin aqidatu tahawiyya, ga sunan zan lissafa mana su. Abu na farko at-tauba, tuba illa man taba, duk mutumin da ya laifi ya tuba, ubangiji ta'ala zai karbi tubansa. At-taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu, at-taubatu tahdimu ma kana qablaha, haka manzo Allah yake tuba yana rusa abin da yake kafinta. Sai yanzu ka san cewa ya tuba ko bai tuba ba, yana sabon Allah kai ka sani, sai ka ji labarin ya mutu, to in ya tuba fa, in ya tuba Allah zai karbi tubansa. Abu na biyu akwai istighfari, wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun, Allah baya azabtar da mutane suna neman gafara. To idan sun nemi gafara Allah ya yafe musu fa, yaya za ka yi? In an yi dace Allah ya karbi istighfarin, ya karbi tuban, ba dama ka ce in mutane. Sannan akwai alhasanat, ubangiji ta ce innal hasanati yuzhibna sayi'at, kyawawan ayyuka suna tafiyar da munanan ayyuka. Wani za ka samu laifin da ya yin a kashi ɗari bai kai kashi ɗaya na abin nan, bai kai kashi ɗaya na kyawawan ayyukansa ba, kashi ɗari. To ya za a yi mummunan aiki kwaya ɗaya ya dulmu yadda kyakkyawan aiki 99? Ba auna ayyukan za a yi ba? To ya kai ta sani zai haye ko ba zai haye ba? To da akwai alhasanat wa atbi as-sayyi'ata alhasanata tamhuha, kyakkyawan aiki yana shafe mummuna. Sannan akwai almasa'ibud dunyawiyya, shine na fudu masibu na duniya, sai Allah ya dora mutum bala'i don ya kankare masa laifinsa, sai ya mutu bai da laifi, rahama ce ta Ubangiji subhanahu wataala. Ya inganta hadisi Bukhari da Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, ma yusibul mu'mina min waqabin wala nasabin wala ghammin wala hammin wala hazanin hatta shawkatun yushaquha illa kuffira biha min khatayahu, ba abun da zai samu musulmi na musiba, wani wahala da ya shiga, ko wani ainihin masifa, ko wani rashin lafiya, ko kuma bakin ciki da bacin rai da juyayi ya shiga cikin wani hali, kai ma ubangi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce har kaya da zai taka ya ji radadi ta soke shi, face ubangi ta la tankare masa zunubansa da sababin wannan musiba ne. Ballantana a ce zazzabi mai tsanani, ko wani bala'i, ko malaria, ko kuma a ce ainihin ciwon diabetes ko hawan jini da sauransu, duka wannan kafara ne wa al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam. To ubangi ta la kila ya tsora masa irin wannan bala'in, ko na hasara ma na dukiyarsa, sai zama sababi na kankare masa wannan laifin, ya za kai ka ce zai tafi wuta. Abu na biyar azabul qabri, azaban qabari, wani shi daga qabari za a masa azabarsa gaba daya a gama. Azaban qabari sai ya zama kafara na me na zunubansa, ba zai tafi wuta ba, zunubansa ba su wuce iya na azaban qabarin nan ba ne, azaban da za a masa, an masa azaban qabari sai ya tafi aljanna. Sannan akwai abun nan du'a ul mu'minina wa istighfarihim, akwai addu'a mu'minai da nemawa da neman gafaran su. Mutum ya rasu mu'minai suna ta masa addu'a, suna ta nema masa gafara, idan Allah ya karbi addu'an kan ba shikenan ba, ya Allah ka ji kan wane ka masa gafara, tun daga sallan gawansa har abun ne shi, har duni har wani ya mutu yana masa addu'a, ƴaƴansa suna masa, iyalansa suna masa. To ubangiji ta Allah ya karbi wannan addu'a, shikenan ana nema masa gafara zunubansa, in Allah ya karba sai ya gafarta masa, kaga bai zai tafi wuta ba. To kai ya za ka yi hukunci cewa ya tafi? Abu na bakwai ma yuhuda ilaihi ba'da al-maut min thawabi sadaqatin aw qira'atin aw hajjin aw nahwi dhalik, kyautan da ake bashi na ladan kyakkyawan aiki ba mutuwarsa, sai ayi sadaka a ce Allah ya kaiwa wani ladan, ayi karatun qur'ani Allah ya kaiwa wani ladan, ayi aikin haji Allah ya kaiwa baba na ladan, wannan kyauta da ake masa na kyawawan ayyuka, wanda malam zai mana bayani su a can gaba, za su iya zama sababi na ya fi masa wannan laifin ko ladan sa ya rinjayi wannan zunubin da ya yi, sai ya tafi aljanna. Za ka da daman ka ce wuta zai tafi. Abu na takwas ahwal yawmil qiyama wa shada'idu, tsorace-tsoracen tashin alkiyama da tsananinsa. Wani laifinsa bai wuce wannan tsoron kawai shine sakamakonsa, ya birkita ya shiga cikin wani hali, ya shiga halin kakali kai a tashin alkiyama, to wannan din shine kafaran laifinsa. Ubangiji ta'ala sai ya masa kafaran laifin da wannan azaban da ya masa din ta tashin alkiyama, ba sai ya shiga wutar jahannama ba, ba dama ka ce dan wuta ne. Abu na tara, ya tabbata hadisi a wajen Bukhari da Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, innal mu'minina idza abaru sirada wuqifu ala qantaratin bayna al-jannati wan-nari fayuqtasu li ba'dihim min ba'd فإذا حذبوا ونقوا رحمة ربه إلا الضالون بامي تيجي كونا دقر عمر أبنجي سفيبة تيجي ويسوده للي فينك أبنجي تعالى لا يتعظم الضم ليش باي وعلا جرما يسي هذا أدا دا ذاك ذو تكيدا سمع دلي في دانا ذو مكا تكيدا سمع دا غافرة غافر دا مكا قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ya ku wanda kuka tsaye kauna daga rahmar ubangiji subhanahu wataala abuna ya ku wanda kuka yi barna akan kawunan ku kuka yi sabon Allah ya muku yawa kar ku tsaye kauna daga rahmar Allah yanzu ubangiji taala Allah yana gafarta zunubai gaba daya shine mai gafara shine mai jin kai so da haka ubangiji taala so yake ka zo ka tuba ka gyara ayyukanka ba wai zaka tsaye kauna daga rahmar ubangiji ne subhanahu wataala saboda haka daidai kauna daga rahmar Allah da kuma aminci daga azaban Allah kana ga sai Allah bai azabtar da kai ba ka ba kanka garanti to wannan dukkanin su haramun ne a addinin musulunci kuma suna tauyewa mutum tauhidi kai suna fidda mutum ma daga musulunci gaba daya shi yasa malai yace wasabilul haqqi bainahuma li ahli alqibla wasabilul haqqi hanya ta gaskiya mana aqida ingantacciya bainahuma tana tsakanin su li ahli alqibla ga masu kallon alqibla su sallah menene tsakanin wannan shine mutum ya zama bainal khawfi war raja yana tsoron azabar Allah yana kaunar rahmar Allah ga dai da'a yana yi yana sallah yana da tauhidi wannan yana tammani rahmar Allah subhanahu wataala ta wannan bangare ga kuma sakaki da yake wajen ibada da sabon Allah wannan kuma yana tsoron kada Allah ya kama shi da wannan laifin ya azabtar da shi a haka zai ta tafiya bainal khawfi war raja wannan shine imani na bayin Allah subhanahu wataala masu cewa ka bauta wa Allah saboda son sa kawai da kake ba don kaunar aljanna saboda ba don tsoron wutar sa ba wannan aqida ce ta mubtadi'a masu bid'a aqida ce wanda ba ingantacciya ba ubangiji ta'ala ya kwadaitar da bayin sa da rahamar sa in sun masa da'a ya tsoratar da su da azaban sa in sun saba masa to ya za kai kuma ka zo ka ce kawai ka bauta wa Allah ba don neman aljanna ba don tsoron wuta ba to suka ce wai haka ne wai kenan idan ka bauta wa Allah don ya saka aljanna wai inda babu aljanna kenan da ba za ka bauta masa ba a ai ubangiji ta'ala ne ya tsara inda ya tsara masa bautan babu aljanna ma za a masa da'an amma dai tun da yace a kaunaci rahamarsa akwai hikima a cikin haka a ji tsoron azabarsa akwai hikima a cikin haka ibnu qayyim yace kamar tsuntsu ne gangan jiki da fukafukai guda biyu tsuntsu ba zai tashi ba in babu gangan jiki to gangan jiki shine son Allah shine zai dauke ka kai ibada bai zai tashi ba in babu fuffuke kwaya daya fuffuken dama kaunar rahmar Allah na haka kuma tsoron azabar Allah idan ka samu wannan kana kaunar rahmar Allah shi zai karfafa ka ka bauta wa Allah subhanahu wataala inda ya kamata daya fuffuken tsoron azabar Allah shi zai hana ka ja baya daga ibada din ba za ka ja baya ba gaba-gaba dai domin ka ja baya ko wutar jahannama a bayan ka kaga tsoron azabar Allah zai saka jaba zai hana ka jaba in kai gaba kuma kana tammani rahmar Allah aljanna ne ku yi gaggawa zuwa ga aljanna haka ubangiji ta'ala ya fada sannan mala'iku sune babban misali wajen ibadan Allah yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun tasbihi dare da rana kullun cikin ibada la ya'suna Allah amma amarahu wa yaf'aluna ma yumaru to ga ubangiji ta'ala ya fadi siffofin mala'iku yake gaya wa masu bautan mala'iku yake ulaika allazina tad'una أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وتندى سكي بوتاو ملائكو سسمي فملائكو نندى سكي بوتاو سو إما فسنا نيمان كسنتيني أو جن الله سبحانه وتعالى سنا بوتان الله نيدون نيمان كسنتي سنن سنا قونا الرحمر الله سنا قورون عذابر الله دون عذابر الله أبو قوروني kaga mala'iku suna bautan Allah domin son Allah da suke yi da kuma tsoron azabarsa da kuma kaunar rahamarsa kowane mumini dole ne ya zama yana son Allah yana kaunar rahamar Allah yana tsoron azabar Allah in ba haka ba addinin sa ba zai taba tafiya daidai ba imanin sa ba zai cika ba tauhidin sa ba zai zama mai kyau ba in aka cire maka ɗaya daga cikin wannan shikenan Allah zai ta maka tauhidin ka dole ne ka so Allah ka kaunaci rahmarsa ka ji tsoron azabansa shi yasa malai yace wa sabilul haqqi bainahuma li ahli al-qibla hanya ta gaskiya tana abubuwa guda biyu bainal khawfi war raja' da'iman musulmi a haka yake kuma wannan din shine tsira idan bai da wannan ya samu matsala ba za ka ba kanka garanti ba kace zaka tafi aljanna ka rudu ne wannan ba za ka ebe kauna daga rahmar ubangiji ba kace wai kai wuta zaka tafi wannan kuma baka san Allah ne subhanahu wataala ba ubangiji ta'ala mai rahama ne mai jin kai ba za ka yi wannan hukuncin ba kenan matsalar inda take ba za ka ba wani aljanna ba za ka ba kanka ba ba za ka shigar da wani wuta ba ba za ka shigar da kanka ba duk wannan hukunci ne na ubangiji ta'ala wanda ayyukansa irin ne yan aljanna ne kana tammata masa shiga aljanna kana masa kikkiawan zato kana roƙon Allah ya shigar da shi wanda kuma ayyukansa irin ne yan wuta ne kana tsorace masa shiga wuta kana nema masa gafara kada Allah ya shigar da shi wuta to kai ma haka ne kana tsoron zunubanka kana neman gafara kar ka shiga wuta kana yin ayyukan da'a domin kaunar rahmar Allah ya shigar da kai aljanna kana tsakafaki wannan idan aka dauki wannan aqidan to nan ne za a zauna lafiya a addini amma sabani wannan wannan rudi shedan ne ba aqida ce ingantacciya aqidan magabata ba mai yace wala kharujul abd min al iman illa bi juhud ma adkhalahu fi to ina ganin mu tsaya nan domin wannan wata doguwar magana ne wanda kuma tana da sharhi wata kila zamu cika ta sauran lokacin insha Allah da tambayoyin ubangiji subhanahu wataala ya inganta mana imanin mu ya kara mana imani ya kara mana fahimta wato tauhidi wanda yake ingantacce wanda ainihin zamu bautawa Allah subhanahu wataala da shi a bisa asati wanda yake mai karfi ubangiji subhanahu wataala yayi mana rahama ya mana jin kai wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
ajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wannan mai tambaya na farko yana cewa Allah shi gafarta malam mutun ne ya tura ya wakilci mace ko kuma yasa aka wakilta mishi ya auro wata mata amma daga baya sai aka bincika aka gane cewa wannan ka tura ya wakilce shi din ko wanda ya wakilci matan aka daura mata auren ba musulmi bane ya matsayin wannan aure yake
bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala shar'in wali shine ya zama musulmi amma in ya zama ba musulmi ba auren bai yi ba abunda malamai suka yi sabani in fasiki ne auren yayi ko bai yi ba musulmi ne amma fasiki zancen da yafi inganci auren yayi sai dai yana suka a wajen kamalan auren za a ce fasiki ne ya bada ita amma auren yayi amma in dai kafuri ne kafuri ba walitaka sharadin walitaka ya zama musulmi saboda haka idan babanta kafuri ne sai dai sarki ko alkali ko wani jauro ko mai unguwa ya bada ita ko wani daga cikin malamin gari ko wani dattijo amma kafuri baya aurarwa da ai baya aurar da musulma na'am
mai tambaya na biyu kuma yana cewa a tambayar shi na biyu shi wannan mutum yake cewa to yaya kuma idan aka daurawa mutum aure da mace a matsayin sunan sa tanko ko dan ladi ko bala ko makamantan irin wannan suna ba a faɗi sunan sa na asali ba a matsayin wannan auren kuma
mutane suna wahalar da kansu a wajen aurar abinda a wajen daurin aure mutum ana ce masa dan ladi amma sai su ce sai an binciko mai babban sunan sa asalin sunan sa ko Muhammadu ko Ahmadu ko makamantin wannan ai abinda ake kiran ka da shi kawai shine sunan ka in da ta ma rada masa Ahmadu ma to yanzu dan ladin dai shine aka san shi da shi abinda ake so a daura auren a san da wane aka daura kawai shikenan ko da wani suna aka kira shi in an san da wane aka daura magana ta kare Allah ya daura auren wane da wane ko mutane sun shaida abokanansa da iyayensa da yan uwansa shikenan an samu shaida ko da wani irin suna ne ba dole sai an je an kwakulo can asalin sunan sa ba saboda haka matsalan ba ta suna bane a san wane ne aka yi auren da shi kawai shine abun bukata
wannan kuma yana cewa muna sallah tare da liman ne sai wata mace ta wuce a gaban liman din ko ba wani ko wani irin sutura a gaban shi sallamu ya baci ne ko yaya
To wannan matsala ne wanda malamai suka yi sabani cewa mace in ta wuce a gaban mutum sallah ta baci ko bata baci ba amma mata wanda take bariga domin manzala ta sama inganta a hadisin sai ce abubuwa guda uku suna yanke sallah ya kadau salata salata salatu abubuwa guda uku al'abun nan alha'idu walhimaru walkalbul aswad da mace wanda ta kai minzalin ta yi haida da jaki da kare baki in suka wuce a gabanka za su bata maka sallah matukar baka sa sutura ba to wannan malamai sai suka yi sabani wasu suna ganin wannan hadisin kaman an shafe shi domin akwai wani hadisi da yake cewa la yaqta'u salata shay'un mimma yamurru bayna yaday al-musalli ba wani abu da yake yankewa mutum sallah don ya wuce a gabansa to amma wannan hadisin bai inganta ba wanda kuma malikiya da shi suka yi riko suka ce babu ainihin abin da zai yankewa mutum sallah amma wasu sun ba wannan hadisin ansa suka ce abin nan musamman Imam Ahmad ya bada guda biyu amsa ɗayan kuma aka rasa amsan sa in ba wancan hadisin ba mace ta wuce a gabanka sallanka ta baci sai suka ce Aisha radiyallahu anha tace ta bada labarin cewa tana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallan nafila a ɗakin ta ya zamana tana kunce a gabansa kuma bai ya ci gaba da sallan har in yi sujjada ya zunguri kafanta sai ta ja kafanta in ya daga daga sujjada din sai ta maida kafanta tace da suka ce da sallah mace wucewan mace gaban ga mai sallah yana bata sallah da Aisha radiyallahu anha ba za ta kunta a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yi sallah a ainihin tana gabansa ba sai suka ce wannan shine amsa na alhaid suka ce abin da ya shafi jaki kuma Abdullahi bin Abbas ya zo da jakinsa yana rike da shi ya datsa tsakanin safu da jakin nasa sai ya wuce sai suka ce to gashi nan ya wuce da jaki ko ba a ce ya sake sallarsa ba amma alkalbul aswad kare baki Imam Ahmad ya ce ban samu amsa akan wannan ba saboda haka sallah tana bati in kare baki ya wuce a gabanka wanda kuwa suka ce har kare bakin sun yi amfani da wancan hadisin da'ifin wanda ya ce la yaqta'u salata shay'un mimma yamurru bayna yaday al-musalli to amsa a nan shine farko dai wannan hadisin da'ifi ne ba za a kafa dalili da shi ba tunda ya zama da'ifi kenan kare bai da amsa kare baki fa amma don an tambaya ma balul aswad min al-ahmar mazala sai sun ce al-kalbul aswad shaytanu ya aka bambance jan kare da baki mazala ta sama yace bakin kare shedan ne jari ya wuce ba matsala amma baki kuma sai yanke maka sallanka in kare bai da an samu kace amma abin da ya shafi jaki shi wannan ba ya wuce a gaban liman bane ya wuce ne a tsakanin safu da safu ya tabbata kuma cewa suturan liman ita ce suturan mamu ke sa mazala ta sallama yana sallah sai akuya ta zo za ta wuce sai ta matsewa jikin bango har ya matse ta sai ta wuce ta bayansa kaga ta wuce ta bayansa nan ta wuce gaban wasu masu sallah amma kuma dai kar ta wuce ta gabansa saboda gabansa in an wuce a gabansa shine matsala ga mamu amma an wuce tsakanin safu da safu babu damuwa shi yasa idan ya halatta ka bi tsakanin safu da safu ka je ka cika ta wani safu ba wanda zai tare kai mutum sai tare ka bai fahimci abun ba ne ba a tare mutum in tsakanin safu da safu yake tafiya sai dai a gaban liman sai a tare shi ko kai kadai a sallanka sai ka tare shi to da haka suka ce wannan jakin ba wai a gaban liman ya wuce ba a gaban mamu ne gaban mamu kuma babu damuwa in dai akwai liman amma Aisha radiyallahu anha ita kuma ba wucewa ta yi ba tana kunce ne a wurin ita ne sutura domin ya halatta ka yi sutura da mutum ko yana gabanka ya tsaya a gaba kamar sutura ka yi sallah kana bayansa to ai Aisha kunciya ta yi a gabansa ba wucewa ta yi ba hadisin kuma ya ce mimma ya murru ya kadau salata salatu abuku ya wuce saboda haka wucewa ake nufi da Aisha wucewa ta yi ne mazala da yake sallarsa ba da sai wannan sai ya zama hujja saboda haka zancen da ya fi inganci hadisin na bashi a zahirinsa idan mace baliga ta wuce a gabanka kana sallah sallanka ta ɓaci kai abin nan jaki wuce a gabanka kana sallah sallanka ta ɓaci kare baki banda ja banda fari in ya wuce a gabanka sallanka ta ɓaci idan ka sa sutura sai ya wuce bayan suturan sallanka bata ɓaci ba sai ya wuce tsakaninka da sutura in kuma babu sutura
ya zamana dai ba a gabanka ba, domin gabanka nan ne inda zaka iya ture mutum, an ce ka ture mutum idan zai wuce gabanka ko, to abinda zaka iya sa hannu ka ture to shine ya wuce gabanka, amma in can nesa ne ko da ba sutura wannan ba zai zama a gabanka wanda zai taba sallan ka ba. Na'am.
Allah shi ya rubuta malam ne hukuncin mutumin da ya salla da gare kawai babu yar ciki,
inda ya rufe al'auransa da garin daga cibiyarsa zuwa gwiwarsa sallarsa ta yi, amma idan ya saba garin a kafadansa ga al'auransa a bayyane, ta wannan sallarsa ba ta yi ba.
A wannan zamani Allah shi ya rubuta malam ya zama ya kasance dole ne a samu wani malami wanda za a yi masa mubaya'a a matsayin amir. To shin in mutum ya mutu ba tare da wannan mubaya'a ma wani amir ba, to ya mutu kafiri kenan?
To wannan magana ai kai ka faɗe ta, da ya kamata ka kawo dalili a kanta, kaga sai mu duba dalilin naka, amma tunda kai ka faɗe ta sai mu ce ba haka bane. Shugaba na kowa Ubangiji Ta'ala zai tada kowane mutum bi imamihi, kowace jama'a da limamin su sune annabawan su. Ba wajabta maka dole wai ba za ka mutu ba dole sai kana da wani shugaba wanda kai masa mubaya, a'a. Abinda ake nufi idan aka taru aka ce wannan khalifa ne, wannan shugaba ne, to kada ka masa tawaye. Idan ka mutu kana mai masa tawaye, to wannan shine ka samu matsala, da wannan al'amarin jahiliya ne. Fadala ta sallama ce kada ka cire hannunka alaikum bis sam'i wa ta'a wa in ta'ammara alaikum abdun habashiyun li'annahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira. Ku bi shugabanni ku musu da'a, ko da bawa ne baki aka shugabantar muku, inda ya zama shugaba kai ko kwacewa yayi ku masa mubaya'a. Dole manzala ta sallama ce duk wanda ya rayu zai ga sabani mai yawa, zai ga abuwa gashi nan muna gani. Wanda ba su cancanta su zama shugabanni ba su ne suke zama shugabanni, amma duk da haka manzon Allah ya ce kada a yi musu tawaye. To kai idan kai masa tawaye to kai ne kake da matsala, amma ba za a ce wai dole sai an samu wani malami ko wani wali a masa mubaya a ce wai shine jagoran musulmi, ga kuma wanda hukunci yake hadon su masu umurni da hali da zartarwa, su kuma a ce ba shugabanni bane, to malamin da ka rike jin me zai baka? Akwai wani abu da zai tsara maka na rayuwarka? Dama ai shugabanci na rayuwa ne ai, wanda zai kula maka da maslahan addininka da rayuwarka shine shugaba mai bada umarni da hani, ya sa doka ai gabas ko ai yamma, kar ai kaza ai kaza saboda maslahan al'umma, shine shugaba. To wannan shine ake yi wa mubaya, amma wanda kawai ne zai ce tashi kai sallah ko ka daina sabon Allah, wannan ba shugabanci bane, malunta ne shi, ko malami da ban shugaba da ba. To wannan wasu ne suke ruduwa wai ai akwai hadisin da yace dole ne sai ka samu wani abun da shugaba bawan Allah wanda kai masa mubaya, in ba haka ba kai mutuwan jahiliya. Wannan rashin fahimtar hadisin ne da kuma rashin daukan hadisin a wajen malamai, sai mutum ya fahimci wannan. Saboda haka sai a ce duk wannan shugabanni ai ba na Allah bane, saboda haka sai shugaba wanda yake adali mai shari'ar Qur'ani shine in ka masa mubaya ka samu tsira. Kaga al'amari ba haka yake ba, da mu zo a cikin wannan littafin ba abun da ya bari, za mu zo irin inda yake cewa wala nara al-khuruj ala a'immatina wa in jaru, wala nara al-khuruj ala a'immatina wa wilati umurina wa in jaru. Mu a aqidan mu al-sunna ba ma yi wa shugabanni tawaye ko da az-zalumai ne. Yana santa za mu zo mu yi wannan bayanin a cikin wannan littafin da kana bin mu a wannan karatu, kuma ga dalilai a ciki. Sabon mazala sun rayu da azzalumin shugabanni kuma sun musu mubaya, sun tafi akan hakan din kuma. Fujuru alai, fajircinsa ba zai shafe ka ba da fasikancinsa, amma kai ga abin da aka wajabta maka ka yi sai ka sauke wajibinka, shi ko in bai sauke na sa wajibin ba in yaje lahira Allah sai ya tambaye shi, amma kai in baka yi naka ba dan shi bai yi ba, shikenan kowa da laifi kenan. Kai Allah zai tambaye ka, shi ma Allah zai tambaye shi, kai ka sauke wajibinka. Amma a zo a mutum ya kirkiro wa kansa aqida kuma yace zai lazubi wasu dalilai, wannan ba haka bane, wannan ba aqida ce ta al-sunna ba. Shikenan sai ka bukaci dole kuma sai ka je ka samu wani jagora wanda yake da aqidan khawarij, aqidar da muka fada da zumba tafiya sai ka masa mubayawa shi ne jagoranka ko wanda yake da aqidar shi'a sai ka je ka masa mubayawa shi ne shugabanka saboda ba zai yi karayu ba shugaba ba ha kai sai ne karayu ba shugaban ba shugaba wani ba sai zai kashe ka ba amma wannan shugabannin da kake ganin fasiken ne ko ba mutanen kirkin ba su din ne dai shugabannin dan so yana so ana yi ta'addanci a zo a kashe ka ko a kwace dukiyarka ko wani abu su ne suke kula da wannan rayuwarka su ne wanda kudin al'umma kudin kasa yake hannun su to su din ne dai za ka yi wada'a in bai saba wa Allah ba su din ne dai ba wasu bane amma in malamin kan ya kwace gwamnati ya zama amirul mu'minin shikenan ana zai zama khalifa kowa ma zai masa mubaya amma yanzu ka al'amari ba hannun sa yake ba kana rudan kanka ne kawai kana bata wa kanka lokaci ba shugaba bane
Allah shi da fata wannan hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake nuna laifin shirka da kuma sabawa iyaye yace to a wannan hadisi yana nufin cewa shaidar zuri da kuma sabawa iyaye girman su ya kai laifin shirka ne
abunda manzala sallama yace bazan ba ku labarin ala unabbi'ukum bi akhbaril kaba'is bazan ba ku labarin laifukan da suka fi kowaye ne girma ba sai suka ce bala ya rasulullah sai ce al ishraku billah ga yaman ya manzo Allah sai ce yi wa Allah shirka sannan da sabawa iyaye sannan da shaidan zo to wannan su ne manya manyan laifukan da suka fi kowanne girma amma kuma manya manyan laifukan wani ya fi wani maratin ne su ma kaba'ir shirka shine laifin da yafi kowanne girma duk malamai sun yi jima'i a kawana saboda me saboda yana fidda kai daga musulunci gaba daya yana fidda mai yinsa daga musulunci me bi masa shine sabawa iyaye misali ko kisan kai duka wayannan wasu sun fi wasu sabawa iyaye ba laifi ne wanda yake fidda mutum daga musulunci ba amma ya sani babban laifi ne domin a cikin al'umma ba mai haƙi a kanka ya wuce iyayenka daga haƙin Allah sai haƙin iyaye to da aka babban laifi ne shaidan zur babban laifi ne kaga sai aka ambaci guda uku manya manya amma wani ya fi wani kuma kowane hukuncin sa daban kaga akwai kisan kai akwai barin sallah akwai wasu laifuka manya manya amma wayannan suna daga cikin manya manyan laifuka ne ba su ne gaba ɗaya ba sannan kuma wani ya fi wani zama laifi to da aka duk a wayannan laifukan shirka ne kawai wanda zai fidda mutum daga musulunci amma sabawa iyaye sabon Allah ne babba amma kana nan a imaninka yin ƙarya sabon Allah ne shaidan zu amma kana nan a imaninka kisan kai sabon Allah ne babba mutum yana nan a mumini wannan shine ya wajaba ka fahimta ka bambanta cewa ka san cewa a cikin laifuka akwai manya akwai kanana sannan cikin manyan kuma wasu sun fi wasu ba daidai suke ba na
Allah shi da wata halar da yanayi bambancin istighfari da kuma tuba.
Jamil, abinda ake cewa istighfari shine ka ce astaghfirullah ya Allah ina neman gafaranka. Allahumma ghafirni ya Allah ka gafarta mini neman gafara. In an ce tuba kuma ka bar abun ka koma izuwa ga Allah subhanahu wataala. Domin at-tauba ma'anarsa ar-ruju, komawa tubu ila Allah, ai irji'u ila Allah. Da ka yi nesa da Allah to yanzu ka bar laifin ka dawo kana yi wa Allah da'a kaga ka dawo zuwa ga Allah kenan da ka bata ne yanzu ka dawo zuwa ga Allah shine ma'anar tuba ina fata an fahimci bambanci ma'ana in kai istighfari kace ya Allah ina neman gafara haka shikenan sunan sa istighfari ka nemi tuba Allah ya yafe maka amma ba a cewa kai tauba sai in ka dawo zuwa ga Allah ka ci gaba da kyawawan ayyuka kaga kenan istighfari wani bangare ne na me na tauba at-taubatu wa ammu min al-istighfar ka tuba din kuma yanzu gashi ka zama bawan Allah mutumin kirki kana kyawawan ayyuka shikenan kai tauba istighfari kuma ka nemi Allah ya gafarta maka laifinka in ka cika shuruɗin Allah zai gafarta maka koda ka ci gaba da sabon Allah wancan sabon Allah kuma shi ma yana neman me istighfari amma wanda ya taubatan nasuha tuban zaren bunu shi kuma da ya bar laifin bai sake koma ba yanzu ya ci gaba da ibada da gyara halayensa kenan tuba tana gaba da me istighfari na
Allah shi ya tabara ya fattahu kam yana ɗaya daga cikin sunayen Allah ne kuma a taimake da fassarar shi wannan
ya fattahu sunan Allah ne ya tabbata ina ji aya al-fattah amma ma'anan al-fattahu mai kaddarawa ba kamar yadda zahiri lafazin zaka ce abin nan mai al-fatah budewa ba a al-fattahu mai kaddarawa ba mai budewa ba haka malamai suka fassara shi na
shi wannan yace kamar kai bayani akan cewa mutumin da ya kashe mu'mini bai kafirta ba to yaya za a hada wannan da kuma inda Allah yake cewa sai ya rubuto wata aya anan da rubutun shi domin ya kutun mu'min al-muta'ammidin fa jazaa'u jahannam khalidan fiha wa ghadiya Allahu 'alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima
to a wannan aya dai ba inda ubangi ta'ala yace wanda ya kashe mu'mini da gangan ya kafurta abunda ayan tace wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaahu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'azaban alima ko azima saboda haka wanda ya kashe mu'mini ubangiji ta'ala yace da gangan mutum ya kashe mu'mini to sakamakon sa wutar jahannama ne kaga musulmai suna shiga wuta yi suna shiga wuta sannan Allah ya la'ance shi Allah ya yi fushi da shi ya tanada masa azaba mai girma duka wannan narko ne wanda musulmi mai sabon Allah zai iya shiga amma inda yake da iskari shine khalidan fiha sai aka ce zai dawwama a ciki shine zahirin me zahirin aya to wannan aya dole a sama mata mafita wannan ma'anan khalidan me ma'anan sa saboda dalilai na alqur'ani da hadisi sun nuna in mutum yake san kai bai kafurta ba kawai da dazun ne bayani wanda bai kafurta ba kuma ba zai taba da goma a wuta ba in dai musulmi ne ko kwayan zarra ne da shi na imani to mai ubangi ta lake nufi da khalidan domin mu yi aiki da duka ayoyin da suka zo cikin alqur'ani don ayoyi ba sa karo da juna duka ne su maganan Allah ne wayin ta ifata ne mai mu'mini ya tsalu mai kuma innamal mu'minina ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum fa man ufiya lahu min akhihi shay'un duka ayoyin alqur'ani suke nuna bai kafurta ba tunda bai kafurta ba wanda yake san kai bai da goma a wuta ba malamai suka ce ayar imma ma'ananta tana magana akan wanda ya halatta kisan kai shine zai zama khalidan fiha zai dawwama a cikin wutan jahannama domin ya halatta kisan kai ba mun ce wala yaqfuru adun bi dhanbin ba ma la yastahillu to ya halatta shi tun da ya halatta shi ya kafurta wala nukaffiru adan bi dhanbin min ahli qiblati ma la yastahillu saboda haka ya halatta shi sai ya kafurta to zai dawwama a wutan jahannama da sababin mai halatta kisan kan ba don kisan kan ba amma kisan kai baya dawwamar da mutum a wutan jahannama ko kuma khalidan ma'anansa tulul mukfi da yana zuwa a larabci ma'anansa khalidan ana nufin zaka dade ba dawwama har abada ba khalidan fiha kaga shi sa wani ta labe ce abadan ba ko ya fada yace khalidan fiha ma'anansa zai dade a wutan jahannama kafin a fidda shi bai halatta laifin ba ya yi kisan kai zai shiga wutan jahannama fa jazahu jahannamu khalidan fiha zai dade a cikin wutan jahannama sai sa ban gita na bai ce abadan da yake abadan kaga da har abada ne amma kaga akwai wanda ake cewa abadan khalidina fiha abada wanda muka karanta da azu haka ne yan aljanna sai a ce khalidina fiha abada suna masu dawama har abada to anan tunda ubangiji ta'ala bai ce abadan har abada ba ana nufin me za a dade a cikin wutan don inda Allah yana nufin har abada ba zai fita ba sai ce abadan kamar da ya faɗa a sauran ayoyi na yan wuta ko kuma na yan aljanna wannan shine ma'anar wannan aya in ya halatta kisan kan tabbas ya kafurta kuma zai dawoma a wuta in bai halatta ba zai shiga wuta kuma zai dade a cikin wutan idan ubangiji ta'ala bai gafarta masa wannan laifin ba in kuma ya gafarta masa zai tafi aljanna na'am
to shi wannan da ya rubuto doguwar takarda akan hira ne da ya ji aka yi da wani akan maganan bikin maulidi to a takaicin takaitawa dai takardan abin da suke bayani dai shi wanda ake hira da shi da aka tambaye shi sai ya nuna muhimmancin abin din da kuma inda abin yake a cikin alqur'ani sai ya kawo aya da take cewa kullun naqussu alayka min anba'il mursal yace anan min anba'il mursal har zuwa min anba'ir rusul ne dai kan sai yace har zuwa ƙarshe yace ai abinda Allah yake faɗa nan ya bawa annabawa ne labarin annabawa annabi ne labarin annabawan da suka wuce to ai a maulidin ma labarin annabi da sabbansa da sauran annabawa shi ake bayarwa mai bambancin su.
To idan wannan shine maulidi, ai ba buƙatan a ce za a ware masa rana ko wata. Yanzu karatun da malamin muke maulidi ne, domin muna bada labarin annabawa da labarin mala'iku da labarin bayin Allah na gari. Kaga in bada labarin mutum shine maulidinsa, to kaga wannan baya buƙatan a ware wata rana ko a ware wani wata. Sannan kuma idan kace wannan ayat tana nufin za a yi maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, haka take nufi, sai mu ce to kafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fahimtanta, kafi Abubakar, kafi Umar, kafi Usman, kafi magabata gaba ɗaya fahimtan ayar, kafi Abu Hanifa, kafi Imam Malik, kafi Imam Shafi, kafi Imam Ahmad fahimtan ayar. Domin abun da yasa su ba su yi maulidin ba, kuma inda sun fahimci ayan tana karantar da ayi maulidi ne, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, da Abubakar yayi, don baka kai rabin rabi a kashi dubu, baka dau kashi ɗaya na son da yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, bai yi maulidi ba, Abu Umar bai yi ba, Usman Khulafa'ur Rashidin, duk malamai magabata babu wanda ya maulidi. Kaga kenan kai ka fahimci ayar su ba su fahimta ba. Wannan ko kai ne aka tambaya da kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ya fi fahimta alqur'ani, wallahi duk kafircinka ko kuma rashin kunyanka ba kai saka ce kafin manzon Allah da sabai fahimtar ayar alqur'ani ba, ko kuma ya zama sun fahimta sun ki su yi aiki da ita, kai ne yanzu ka fi su tsoron Allah kai aiki da wannan ayar, ba kai saka faɗi wannan maganan ba. To amma mutum idan ya dankarawa kansa aqida bai da dalili, to zai ta yawo ne yana talalube, sai ce wai sai ya mulkudo ayoyin alqur'ani da hadisi sun yi.